واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدى أسعدوا أولا صافية تأصبر يوم مناشاد غوت رمضان bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam a shekara 1447 wanda ya dace da 27 ga watan 2 miladiya 2026. Ci gaba da karatu na tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu da mai ci ita wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe, fadar jihar Gombe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da dukkanin sauran garurukanmu musamman a arewacin Najeriya. Daga shekaran jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta biyu cikin wannan sura mai albarka, suratu al-mumtahana. Yau za mu tashi a farkon aya ta biyu, za mu maimaita daga nan sai mu shiga aya ta uku. Kafin haka akwai tambaya da za mu karanta guda ɗaya, wannan take cewa tana neman ƙarin bayani akan sallan raka'atan al-fajri, raka'a nawa ake yi, kuma wani sura ake karantawa a ciki. To, abinda ake cewa sallar raka'atan al-fajr sallah ce da ake raka'a biyu kafin sallar asuba, bayan al-fajr ya fito ko bayan an kira sallah na biyu wanda ake mishi as-salatu, ko kuma waɗanda a kiransu na biyu ba sa yin as-salatu. Ya zama duk kawai nafilan da ake yi bayan an yi kiran sallah na biyu a sallar asuba, wannan ita ake cewa raka'atan al-fajri. Raka'a ce da ake yin ta in al-fajr ya fito, kuma raka'a ce da nake da farala ƙwarai da gaske. Nana Aisha Allah ƙara mata yadda ta ce akwai nafilolin da annabi baya barin su ko yana gida ko yana halin tafiya. Akwai sallar witiri da kuma raka'atan al-fajri. Saboda muhimmancin su annabi baya barin su ko yana gida ko yana tafiya ko da wurin yaki ne kuwa, in ya samu dama sai ya yi waɗannan nafilfili. Sannan kuma ya tabbata cikin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama, yace raka'atan al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Waɗannan raka'a biyu da ake kafin sallar asuba bayan al-fajr ya fito, annabi yace suna da falalan da sun fi duniya da abin da ke cikin ta, sun fi duniya gaba daya da abin da ke cikin wannan duniya. To, kaga wannan falala ne mai girma ƙwarai da gaske, wanda babu wani ɗan adam da zai iya hararo irin girman da falalan wannan sallah yake da shi. Ana yin su ne raka'a biyu, a masaban malikiya ana karanta fatiha kawai a kowace raka'a, suratul fatiha, ba sai an yi sura ba. Wannan shi ne masaban imamu malik. Waɗansu mazahib ana ƙara sura, ko a karanta kuliya a raka'an farko, fatiha da kuliya kenan, raka'a ta biyu fatiha da kul huwallahu ahad, ko a karanta fatiha da kula uzu birabil falak a raka'an farko, raka'a ta biyu fatiha da kula uzu birabil nas. Wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake karantawa. Akwai waɗansu ayoyi kuma da annabi ke karantawa wanda ba hina kawo su ba. Akwai suratul baqara, akwai biyu a cikin suratu Ali Imran, ko uku a taƙaice. Da wannan su ne na ƙasa-ƙasa zan tsaya a kansu. ko fatiha da kulliya ko fatiha da qul huwallahu ahad ko mutum ya fatiha da qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas a raka'a ta biyu idan mutum ya fatiha kadai ma a masabar mutum malikiya bai kuskure ba a takeice da wannan shine ma'anan raka'atan al-fajr raka'a biyu ake kuma ga abin da ake karantawa kuma ga falalan da sallar ke da shi sallah ne mai falala kwarai da gaske kamar yadda na faɗa mun sai a aya ta biyu shekarar jiya alhamis malam zai sake maimaita ayan mu kuma shiga aya ta uku duka a lokaci ɗaya insha Allah wa billahi tawfiq wa alayhi tuqlan wa bihi nasta'in ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء والله بما تعملون بصير
وبنجي سبحانه وتعالى كما ردي باب الاباري افرقون سورة يجهن كلمة سو ايماني يتياكو ما سو ايماني كاركو لكيمك يانا كومك يانكو امسين مسويا الهاليسون كافر شيد القرآن النزوم كونغسكيا sun fitar da annabi da sahabbai daga Madina ba dan komai ba Allah ce sai dan kun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne cewa duk abinda ainihin su kafare suke muku suna yin shi ne dan kun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da magana yana jan hankalin sahabbai yace inda har da gaske ne kun fita daga Makka zuwa Madina kun yi hijira dan daukaka addinin Allah dan neman yardan Allah subhanahu wataala yace kuna boye kauna zuwa gare su alhali ni na san abin da kuka boye da abin da kuka bayyana Allah ya ce ya yafe wa Hatib bin Abi Balta kan wannan laifin da yayi na aikan wannan matan da wasiƙa wanda mun karanta satin da ya wuce Allah sai ce da duk wanda ya aikata irin wannan a gaba hakika ya bace daga tafarki madaidaici Allah sai ce in yasqafuku idan suka samu dama akan ku yakunu lakum aada'an za su kasance muku makiya wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu za ku su shimfuda hannayensu da harsunansu akan ku da ainihin cutarwa da musgunawa da munanawa Allah ya ce burin kafirai shine kuma ku kafurta yace waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an suna godin ku kafurce da suka kafurce wa Allah dan ku zamo daya a shiga wutan tare to da Allah ya wannan maganan sai yake gaya wa wadanda suke kaunan makiyan Allah subhanahu wa ta'ala suke taimakon su akan musulmai ko saboda dangantaka dake tsakanin su kowace iri sai Allah ce lan tanfa'akum arhamukum wannan zumuntan dake tsakanin ku ba zai amfane ku ba wala auladukum ko ƴaƴan ku ba za su amfane ku ba duk lokacin da zanto kun raba addini da mutum raba addini kuma na aqida bai imani da Allah ba bai imani da Al-Qur'ani ba bai imani da manzon Allah ba alaihi salatu wassalam, to koda mahaifinka ne kun rabu da shi, sai dai ayi mu'amala ta ainihin zumunci da kyautatawa. Amma fifita shi akan wanda yake dan uwanka musulmi ne, wannan haramun ne. Koda danka ne in ya bar musulunci, to tsakaninka da shi fa kun rabu. Kisa ko gado ma babu tsakani, babu cin gado tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, koda iyaye ne koda yaya ne, saboda Allah ya ce an riga an rabu. Babu laifi a zumunci ko a zauna lafiya, a kai wa juna ziyara, a jajanta wa juna, a taimaki juna kan abin da ba na sabon Allah ba ne ba, wannan ya halatta. Amma a aqida matukar kun rabu da mutum, to wannan rabuwa ce ta har abadan abada. Allah ya ce lan tanfa'akum arhamukum, zumuntan da ke tsakanin ku na dangantaka ba zai amfane ku ba, wala auladukum, haka ƴaƴanku idan ba musulmai bane ba, ba za su amfane ku ba. Allah sai ce yawmal qiyamati yafsilu bainakum, ran tashin kiyama Allah zai ainihin rarrabe tsakanin ku da juna. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, fariqan fil jannati fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, fariqan haqa alaihim ad-dalala. Duk waɗannan ayoyin suna nuna cewa matukar araba addini to arabu, ran tashin kiyama kai da zakai aljanna sai zai wuta ka san arabu. Kuma duk wanda ya mutu akan kafirci, ran tashin kiyama babu ceto. Ceto na faruwa ne kadai akan wanda ya mutu a musulunci ya shiga wuta saboda sabon Allah ne, sabon Allah da ba kafirci ba kenan. Dan mafi girman laifin da zakai wa Allah shine ka ce Allah yana da da, ko ka ce Allah yana da mata, ko Allah guda uku ne, trinity kenan. Mafi girman laifin da zakai wa Allah kenan. Allah na fushi da kai fiye da kowa. To shi sa idan ka mutu ma ko manzon Allah ba zai cece ka ba, alaihi salatu wassalam, da annabi zai zo gaban Allah a bani ceton wani, kuma ya mutu a kafirci Allah ba zai bashi ba. Shi yasa manzon Allah ma ba zai nema ba, alaihi salatu wassalam. Karkashin wannan Allah sai ce wallahu bima ta'maluna basir, lalle Allah kan mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa. Duk abin da kuka aikata mai kyau ne ko akasin haka, Allah ta'ala yana gani, sannan kuma zai muku hukunci, zai muku hisabi a kai ranar gobe kiyama. Shi yasa Ibn Kasir yake cewa wa man wafaqa ahlahu 'ala al-kufri liyurdihim faqad khaba wa khasira wa dalla 'amaluhu, duk mutumin da ya ainihin goyi bayan wasu ƴan uwan shi akan kafirci kawai dan ya faranta musu rai, dan su ji dadi a ci adu ɗaya ne ana tare babu komai, sai ta hakika ya tabe kuma ya hasara, kuma aikin shi ya lalace. Allah ya ce man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin, akwai wurin da ake ainihin abin da suke ce masa mujamala. To addini mujamala ba a yi, babu compromise a wurin addini. Ka ce bari na dan taya ka aikin kafircin ka dai, dan kai dan uwana ne, to kana wannan kai ma kana iya kafurta. Shi yasa duk abin da za ka yi kar ka kuskura kai abin da zai taba imaninka, zai taba addininka, wannan yana da hatsari kwarai da gaske. Shi yasa Allah yake cewa wallahu bima ta'maluna basir, Allah yana gani dangane da duk abin da kuka aikata. Yace wala yanfa'uhu indallahi qarabatuhu min ahadin, dangantakanka da wani ba zai amfane ka ba ranar gobe kiyama, matukar baka mutu a musulunci ba. Walau kana qariban ila nabiy min al-anbiya, koda kana da ƴan uwantaka da wani annabi daga cikin annabawa. Shi yasa annabi Nuhu ai dan shi ya shiga wuta, ai karshen dangantaka kenan da uba. Annabi Nuhu da annabi Lut dukkan su biyu matan su ƴan wuta ne, kaga karshen alaka kenan. To matukar ka mutu a kafirci babu wani kwane-kwane sunan mutum dan wuta, haka Allah ya fada. In ka ce ƙarya ne, to Allah ne ke ƙarya kenan. Shi ya halicci mutanen, shi ya halicci wuta, shi ya halicci aljanna, shi ya san wa zai shiga waye ba zai shiga ba, kuma aljannan tashi ce. ko kai ne da gidanka in kace wani ba zai shiga ba akwai wanda sai ma magana to Allah da ya halicci duniya kai ma halicce ka in ya ce wani ba zai shiga aljanna ba har kana da bakin magana kaga babu Allah subhanahu wataala lalle ya ja hankalinmu dan gane da abin da shafi tauhidi abin da shafi imani ba a wasa da shi kuma babu compromise a wurin abin da shafi tauhidi sai Allah ya ce
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
وبنجي سبحانه وتعالى يتي قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم حقيقة تبس كنا لأبن قوي ميكو dangane da rayuwar annabi Ibrahim abun koyi mai kyau ya kasance a gare ku cikin annabi Ibrahim alaihi salam baban tauhidi kenan wallazina ma'ahu da wadanda ke tare da shi wadanda suka yi imani tare da shi annabi Ibrahim alaihi salam saboda cikakken abun koyi da za a koya daga wurin shi yayi bara'a da mahaifin shi saboda addini taga karewa kenan mahaifin shi sun yi sa'in sa amma ta hanyar girmamawa ba tare da ya masa rashin kunya ba duk wa'azin da ya masa yakan ce ya abati yace ya babana lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a ya babana ya kake bautawa abinda baya ji baya gani ba zai amfanar da kai komai ba ya abati inni akhafu an yamassaka azabu min arrahman fatakuna li shaytani waliya yace ya babana abin da yasa fa nake gaya maka wannan magana ina ji maka tsoron azaba ya same ka daga arrahman wanda shine ubangiji ba na so ka shiga wuta ka kasance abokin zaman shedan haka ya dinga masa wa'azi yana girmama shi ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya babana wani ilimi ne zo min na annabta wanda kai baka da shi ina magana da Allah ana min wahayi ka bi ni akan wannan abin da nake gaya maka zan shirye da kai hanya madaidaiciya da suka yi wannan duka suka gama baban ya shiru yana sauraron shi yace qala aradib anta an alihati ya ibrahim yace akai ibrahim yanzu gumakan namu kake kyama addinin namu ne na botan gunki baka so yace la illam tantahi al-arjumannaka in har baka bar wannan wa'azin naka ba zan sa a jefe ka a kashe ka wa hajurni maliya duk da wannan kalaman da baban ya masa zai sa a kashe shi zai yi wane ne shi ko bai masa rashin kunya ba yace qala salamun alayka amincin Allah ya tabbata akan ka baba sai ce la astaghfiranna laka amma zan nema maka gafara to kaga ya bi da shi ta hanya mai girmamawa amma bai bi shi kuma akan kafirci ba to shi yasa annabi Ibrahim ake yau buga misali da shi saboda babu annabin da ya shiga jarrabawa irin nashi yana da tashin hankali a ce ka fahimci musulunci iyayenka suna kafirci idan kana hira da wadanda suke da irin wannan case din za su baka tausayi kuma babu yanda ka iya abun a hannun Allah yake kai ma Allah ne ya zabe kai shi da kai ba dabaran ka bane ba to karkashin wannan Allah sai ya ce to kuma ku dinga koyi da Annabi Ibrahim kasantuwar mahaifin shi ne kuma yana son mahaifin yana kaunar shi amma sun raba gari akan tauhidi amma duk yanda suka rabu din kuma bai taba yi mahaifin rashin kunya ba bai taba rena shi ba to haka ka'idar take in Allah fahimtar da mutum addini iyayen shi basu gane ba su suna kafirci ba a ce musu rashin kunya ba amma kuma haramun ne ya bi su wannan kuma koda akan aqida ne duka kuna cikin musulunci su suna kan wata aqida mummuna kai ka fahimci aqida mai kyau nan ma ba za ka musu rashin kunya ba amma ba za ka bi su akan wannan kuskuren da suke kai ba shine Allah ya ce aqida kuna da abin da za ku koya mai kyau kyakkyawa dangane da Annabi Ibrahim da waɗanda ke tare da shi id qalu liqaumihim a lokacin da suka gaya mutanen garinsu da ƴan uwansu suka ce inna bura'u minkum lallai mukan mun yi bara'a da mun raba gari wa mimma ta'buduna min dunillahi mun yi bara'a da duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba inda za ku ci gaba da bautan gumakan nan da bautan taurari da bautan rana da bautan wane ne to lallai mun raba gari zaka sha mamaki idan ka je India kaga irin bautan da ake kaga masu bautan shanu gwadan Allah kullum muna yanka shi a kwata wai shine Allah su kaga annon shanu kwalliya an zo an ajiye shi ana zuwa ana sujjada a gaban shanu akwai bala'i sama da wannan wanda tsakanin mu da shanu ko ya mana huda ko mu yanka shi ko ba haka bane ba Allah ne ce a yanka a ci to amma su wannan abin da kai kake yankawa wani shine Allah akwai wanda suke kwantawa a India shanu yanzu yana tafiya a kansu saboda shine Allah ya tattaka kowa Allah sauke akwai masu bautan biri suke bautawa to biri dama shi dan duniya ne dadi yake ji ana bauta mishi ai ta kawo masa ayyuka yana ci ba a sa shi aiki ba a tsawata mishi ba a duka shi kaga mutun ya zo babban mutun ya tsuguna biri ya shafa kanshi wallahi wato biran India su sun samu abin da suke so ai wa sai wanda ya zaba a kawo wanda yace ba ya so a ji a nemo ni a kawo daga filiya yace ba ya son wannan a nemo ta mambila kaga ya sauka aiki yawanci biran India abinda suke kenan kaga bauta kala kala na faɗa wurin tafsirin da muke na dare nace idan ka je Benin Republic wanda ake ce Kotono akwai wani gari wuyida sunan garin sai kuma maciji suke bautawa wallahi maciji kowa a gidan shi da maciji shi ake ji ya fito da safe ya durƙusa ya gaida maciji yana addu'a wannan abin yana daban mamaki to idan kai yawo za ka ga abubuwa kala kala Mallam Abdullahi gadan kaya ana ta bashi labarin wannan garin sai gashi ya je garin da kanshi yace maciji dai kuke bautawa yace mu da mun gashi a Najeriya gudu ake ko kuma shine Allah ku to kaga wani lokaci ka je ka ga wannan abin da idon ka ma yana da kyau wai tarihin da yasa suka fara bauta maciji wani zuwa da Sheikh bin Usman ne sai yake tambayin su wasu ka ce wai shekaru aru da suka wuce wajen ko shekara 100 da nawa ne wai a waɗansu mutane sun biyo wata mata za su kashe ta tana gudu a jeji kawai sai maciji ya fito kato ya kashe waɗannan mutanen ya kare wannan matan shikenan aka ce shine Allah Allah ka jawo ka suna faɗa kuma da confidence da ƙarfin gwiwarsu maciji yana ba su kariya. To suka ce mun kafir cewa mun yi bara'a da ku, mun yi bara'a da duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba, kafarna bikum, mun kafirce muku. Wa bada bainana wa bainakumul adawa, adawa ta bayyana tsakanin mu da ku, wal baghdha'u, da kuma kiyayya. Bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u, wato da adawa da kiyayya da gaba yanzu muka fara, bi ma'ana mu da ku babu zaman lafiya. Matukar ba za ku bautawa Allah ba, to ba za mu taɓa muku da'a ba. Shine ma'anan al-adawatu wal baghdha'u, a cikin zuciya ba za mu taɓa kaunan ku ba. Don Allah ya haramta kauna ga wanda yake zagin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kana so ka gane girman abun, idan hai in kai mutumin kirki ne, ba za ka taɓa kaunan mutumin da ke zagin iyayenka ba. Haka ne ko ba haka ba? Sai dai kai tsinannan ɗa ne, a ce ga wani yana zagin iyayenki, ba za ki taɓa kaunan shi ba. To ya za ki kaunace mai zagin Allah kuma? Daga nan za ka gane girman abu. Dan da ka ci Allah na raɗa, ka zagi Allah ne. Kun gane ko? Da ka ci Allah na raɗa, to zagi ne. Yanzu kaman ka zo ka ce ai gwamnan garin nan ɗan a caɓa ne, ai ka zage shi ai. Ko ka ce sarkin garin nan ɗan a caɓa ne, kaga wannan zagi ne. Saboda ka ƙasƙantar da shi ne, ba wadan ƴan a caɓa ƙasƙantattu ba ne ba. A matsayin shi ya wuce ka dawo da shi wannan aji. Rayuwa classes ne, aji aji ne. Akwai ajin da ƴan mutum ya wuce. Yanzu ba za ka sauƙace ai Dangote yana bakin titi ya kasa siminti yana sayarwa ba. Ka kasa gishi. To idan Allah subhanahu wa ta'ala ka gaya masa wata mummunan magana wanda baya so, wannan daidai ne misali ka zagi Allah subhanahu wa ta'ala. To shi yasa Allah yake cewa hatta tu'minu billahi wahada, suka ce da su babu mu babu ku, tsakaninmu da ku a cikin zuciya kan sai gaba da adawa, saboda kuna zagin Allah. Ba za mu dawo mu yi zaman lafiya da ku, ku mu ƙaunace ku ba, hatta tu'minu billahi wahada, har sai in kun yi imani da Allah shi kadai. Kun yarda Allah ba shi da rar, ba shi da mata, Allah ba guda uku ba ne ba. Musulunci shi ne addini, Qur'ani shi ne gaskiya, manzon Allah gaskiya ne, da duk sauran annabawa gaba ɗaya. Annabi Isa ba Allah ba ne ba, shi ba ɗan Allah ba ne ba, nana Maryam ba matar Allah ba ce ba. Duka wannan sai kun fito kun ce wannan ba daidai ba ne ba. Sallallahu ila qawli Ibrahim, abinda ba za ku yi koyi da annabi Ibrahim ba shi ne abu guda ɗaya tak. Wannan Allah ya haramta a yi koyi da shi a kan wannan abu. Shi ne mai illa qawli Ibrahim da abihi, sai fa kaɗai faɗin annabi Ibrahim ga mahaifin shi a lokacin da ya ce da baban shi, la astaghfiranna laka, tabbas zan nema maka gafara. To wannan kalman zan nema maka gafaran da ya gaya baban shi haramun ne a yi koyi da shi, saboda shi ma ya faɗa ne kafin Allah ya hana shi. Allah ya ce ma kana sigifar Ibrahim da abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim al-Abwahul Halim, cikin suratul Tauba. Annabi Ibrahim yayi ta neman Allah ya gafarta mahaifin shi, haka yi ta yi tsawon lokaci har sai daga baya Allah ya hana shi. Yace haramun ne roƙa wa mushriki gafara, duk wanda ya mutu ba a musulunci ba haramun ne ka ce Allah ya gafarta mishi. Allah ya hana wannan abu, dan haramun ne ka roƙi Allah abin da ba zai yi ba, haramun ne. Yanzu ki zo ki ce ya Allah ka mai da ni Balarabiya, ina addu'an haramun ne dan Allah ba zai yi ba. Ina fata an gane. Ko yanzu ana ramma ya zo yana al-Urud, Allah ka mai da ni Sudais, ba zai yi ba. Ina fata an gane. To duk abin da Allah ba zai yi ba haramun ne ka roƙe shi. Ko ka roƙi Allah, ya Allah ka sa a kira magariba yanzu, saboda kana jin yunwa. To na addu'an haramun ne. Duk abin da Allah ba zai yi ba, ba wai dan ba zai iya, ba zai iya, amma a sunnan Allah baya haka. Ko ka zo ka ci ya Allah ka sa Makka ta dawo Najeriya, wannan shi ma haramun ne to duk abin da Allah baya yi haramun ne ka roke shi to Allah ya fada yayi alƙawarin ba zai gafarta wa duk wanda ya mutu a shirka ba to tunda Allah ya ce ba zai yi ba to haramun ne ka roke shi idan iyayenka ba su mutu a musulunci ba haramun ne ka ce Allah ya gafarta musu idan danka ne idan abokinka ne kowane ne Allah da kanshi yace ya hana to in ka roka kuma kai laifi daidai ne da wanda yake gaba da kai ya hana ka abu kuma kai to wannan kuma mahallicinka ne gaba daya yace na hana ku roka wa duk wanda ya mutu yana shirka gafara amma idan musulmi ya mutu kuma yanda yake sabon Allah in dai an san yana sallah ya halatta roka mishi gafara Allah yake cewa wama amliku laka minallahi min shay yace da mahaifin shi ba zai iya mallaka maka komai ba a wurin Allah baba ka sani ni annabi ne fa iya abinda zan iya na nema ma gafara amma fa in aka je kiyama ba yanda na iya da kai shi yasa da annabi ya kira yan uwan shi duka ya tara su yace da su ku tambaye ni duk abinda kuke so a cikin dukiya na baku haka yace wa nana Fatima yace salini min mali ma shi iti ki tambaye ni duk abinda kike so cikin dukiyata wa inni la amliku laki min allahi shay ranan gobe kiyama ba zan mallaka miki komai ba a wurin Allah aikin ki ne zai kwace ki bi mana in mutum bai mutu a musulunci ba ko manzon Allah ma ba yanda ya iya da shi Allah ya kiyaye to sai Allah ce rabbana alayka tawakkalna suka ce ya ubangijinmu alayka tawakkalna da kai muka dogara kai ne gatanmu wa ilayka anabna gare ka muka maida al'amarinmu wa ilaykal masir haka nan makoma kuma aurinka take Allah shine ake dogaro da shi ka dogara ga Allah cikin dukkanin al'amuranka Allah sai ya taimake ka Allah sai ya agaza maka ka nuna wa Allah kai ba za ka iya ba Allah ya iya maka kina alayka tawakkalna ya Allah na dogara da kai akwai tawakkali akwai tawakkuli da larabci at-tawakkul shine kai iya abinda zaka yi sauran ka bar wa Allah at-tawakkul shine ka zauna ba kai komai ba kace ka dogara ga Allah wannan ba tawakkali bane ba shi yasa dole sai kai abinda zaka yi kace sauran na bar wa Allah idan baka da lafiya ka sha magani sai kuma ka dogara ga Allah shi zai bada lafiya idan ka fita nema sai ka dogara ga Allah shi zai bayar idan kai addu'a kai naka kenan sai ka dogara ga Allah shi zai biya bukata wannan shine tawakkali amma ka zauna ba kai komai ba kace kai tawakkali daidai ne da kana jin yunwa ka shiga daki ka kulle kace kai tawakkali zai yu ba zai yu ba to tawakkali a musulunci dole ne ka motsa wa ilayka anabna gare ka muke komawa mu maida al'amuranmu gaba daya wa ilaykal masir sannan makoma kuma gare ka take kowa zai mutu kowa zai hadu da kai zaka yi hisabi zaka yi hukunci sai Allah ya ce ni
rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizur rahim
suka ci gaba da addu'a suka ce rabbana ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan kar ka sanya mu zamo fitina lil ladina kafaru ga wadanda suka kafirce maka wa gafir lana rabbana ya ubangijinmu ka gafarta mana innaka antal azizu kai ne mabuwayi gagara misali wanda ba abin da ke gagaransa ba abin da yafi karfin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin komai shi yasa shi yake abin da ya ga dama shi yake karye masu jiji da kai ya kashe wanda zai kashe raya wanda zai raya kaga mutun yana ji da isa da takama da gadara kawai a ce maka bashi da lafiya yana kwance wannan takama da gadara babu ita kuma kaga mai mulki da isa da gadara da komai ya zama yanzu bashi da mulki Allah kenan kaga mutum mai isa daga dara da iko da komai a ce maka ma ya mutu. Allah shine ainihin al-Azizu mabwayi wanda ba abin da ke gagararsa, ya turo iska, ya turo ruwan sama, ya turo guguwa, duk wannan hannu Allah yake subhanahu wata'ala. Ya kawo girgizan ƙasa, ya kawo wutan daji, duk wannan izza da buwaya ta Allah wanda ba abin da ke gagarar shi shine al-Azizu al-Hakim wanda ke ajiye komai inda ya dace. Allah shine mai hikima, duk abin da Allah tsara akwai hikima a ciki, duk abin da Allah yi akwai hikiman da kai baka sani ba. Idan Allah ya baka akwai hikiman da yasa ya baka, idan ya hana ka akwai hikiman da yasa ya hana ka, idan kai jarrabawa ka fadi, in dai kai ka iya abin da zaka yi ba kwanciya kai ba baka karatu, to faduwan da kai akwai hikima Allah a ciki. Idan kuma ka ainihin ci wannan jarrabawar nan ma akwai hikima Allah a ciki. Interview kai na promotion ka samu akwai hikima Allah a ciki. Idan ma baka samu ba ka fadi nan ma akwai hikima Allah a ciki. Duk abin da ya tsara akwai wani abin da mu ba mu sani ba. Shi yasa duk yanda Allah tsara maka rayuwa kai hakuri ka karbe shi a haka. Rasuwa aka maka ka barwa Allah, akwai wani hikima Allah da yasa ya dauke wannan wanda ya rasu. Allah subhanahu wata'ala shine al-Hakim mai tsara komai yanda ya dace. Shi yasa idan ka kalli halittar mutum ka san akwai abin mamaki. Kunnen mutum kadai in aka maka bayani game da kunne zaka sha mamaki. Dan in ka san abin da ke cikin kunne yanda Allah ya tsara shi, da yanayin protection da Allah ya bashi, zaka san akwai abin mamaki. Allah shine al-Hakim wanda duk abin da ya ba a cikin gyaran shi, kana gyara abin tubatawa zaka yi. Allah subhanahu wata'ala da yace ya Allah kar ka sanya mu zama fitina lil ladina kafaru. Imam Mujahid yace kar ka bari su dinga azabtar da mu, ko kuma kai kar ka azabtar da mu su mana dariya su ce su ne suke kan daidai. Imam Dhahhak da Imam Qatada suka ce abinda ake nufi shine Allah kar ka ba su rinjaye akan mu, hakan zai sa su fitinu su ci gaba da zama akan kafirci. Waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa irin Abdullahi bin Abbas, ya Allah kar ka bawa kafirai nasara akan mu, duk lokacin da kaga kafirai suna nasara akan musulmai to laifin musulman ne. Su ne suka bar Allah, suka bar dokokin Allah, suka bar shari'ar Allah, Allah ma sai ya watsar da su. Wanda ita ce ka'ida. Kisa annabi da sahabbai yan kadan ne ba su da yawa, amma suka gagari duniya saboda me? Saboda bin su da Allah, da'an su ga Allah, da yanda suke wa Allah abin da Allah yake so. Kisa Allah sai yake taimakon su a farkon musulunci. Duk musulmi daya madadin kafiri guda goma yake. Haka aka zauna tsawon lokaci kafin Allah ya canja wannan hukuncin. To kaga wannan iya nuna karfin imani da sahabbai ke da shi, shi yasa suka yi nasara a duniya. A lokacin da kasar Rome, ko a ce daular Rome tunda ba kasa bace ba kingdom ne, da kuma kingdom na ainihin Farisa, waɗannan su ne manya-manyan kingdom guda biyu a duniya, kama a ce maka America da Russia a yanzu. Amma sahabbai yan kalilan suka je suka gama da su saboda karfin imani da suke da shi. To ko a yau idan musulmi ya gyara imanin shi, yayi wa Allah da'a, ba za a galaba akan shi ba, ba za a yi nasara akan shi ba. Amma idan musulmi ya bar Allah ya kama gaibu, sai Allah ya kyale shi da wannan gaibun da ya rike. Allah ya daina taimakon shi, ya zanto ana cin nasara akan shi. Saboda me? Yanzu ba musuluncin bane ba yi laifi, musulman ne suka yi laifi. Allah ya kiyaye. Sai Allah ya ce
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
الله يقول لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة كما كاتشي والله. Saboda me ake ta sa waɗannan dokokin? Da Allah ya ƙara cewar haƙiƙa kuna da abin koyi mai kyau dangane da su. Su ɗin shine Annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi da dukkanin mummune na gaskiya annabi da sahabbai muna da abu kyakkyawa da zamu koya a cikin rayuwansu da mu'amalan su da ibadan su akwai ababe masu kyau da zamu koya kan kaman kace Allah saboda me sai ce liman kana yarjullah ga duk wanda yake kaunan Allah wal yawmil akhirah kuma yake kaunan ranan kiyama kaunan ranan tashin kiyama shine kai imani da ita kuma kana tsoron azaban da za a samu kana kaunan aljannan da Allah zai bayar to sai Allah ya ce duk wanda yake imani da Allah imani na gaskiya ya kuma yi imani da ranan lahira to bi wannan abin da aka gaya mishi wa man yatawalla duk wanda ya aka sun haka ya kaunace su bayan Allah ya ce kara kaunace su ya juya wa waɗannan maganganun baya ya abin da ya ga dama Allah ya ce kar ai shi kuma yayi Allah ya ce to fa ka sani fa inna Allaha huwal ganiyyu Allah shine mawadaci alhamid kuma abin yabo bi ma'ana Allah ya wadata in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ganiyyu hamid cikin surat Ibrahim Allah ce in takfuru antum inda ku din za ku kafirce wa Allah wa man fil ardi jami'an da duk wanda ke cikin ƙasa a ce duk mutanen duniya su ce sun bar musulunci duk aljannu su ce sun bar musulunci Allah ce da za ku yi hakan fa inna Allaha la ganiyyu hamid Allah mawadaci ne baya bukatar ibadan naku ibadan naku ba abin da zai karar da Allah idan kuma an daina bautawa Allah ba abin da zai rage shi idan kowa ya kafirce Allah yana da inda zai aje kowa ranar gobe kiyama jahannama ce tana nan akwai kulotai da za a taraba mutane akwai gidaje akwai dakuna to Allah bai damu ba ko ku bautawa Allah ko kar ku bautawa Allah Allah ba karuwa yake da ibada ba dan akwai ne sai dauka kaman ma ibadan da yake taimakawa Allah yake wallahi ka taimaki kanka ne ba abinda Allah yake bukata saboda shi Allah idan ka bauta mishi in kai aiki guda daya yanzu misali fa salloli da muke guda biyar a yi ne Allah yana ba mu ladan sallah 50 ne idan kai sallan asuba Allah sai baka ladan kai sallan asuba sau 10 idan kai azhar Allah zai baka ladan kai azhar sau 10 haka al'asar haka maghrib haka isha haka wannan falala ce ta Allah shi kade ne kake aiki sai ya baka abin da ya wuce a biya ka kamar mutum ne kuka yi ciniki da shi ya sayar maka da abin shi 10,000 da ka tashi biya sai ka biya shi 100,000 yanzu akwai taimako sama da wannan babu ko kuma abu ne ana sai da shi 1,000 sai ka ba mutum 10,000 kamar da na gai suke yi a social media sai ka mutum yana tafiya ya tsaye da wani mai talle ko mai tallan rake ko mai tallan goro sai sai wani nawa ne wannan goro ya ce misali 500 ne sai ce gaba ɗaya wannan tire din ya kai na nawa ina so in siya ne duka sai ce masa 5,000 ne misali shi ne iya jarin kai banda wannan baka da wani abu sai ya dau 50,000 ya bashi zaka na ganin sa social media waɗansu ƙungiyoyi ke ba su suke wannan abu ke sa suke dauka dan su bada record cewa sun yi abu to kaga wanda aka mishi wannan zaka ga farin ciki kamar zai mutu sai ga wani ma yana kuka jarin nashi duka 5,000 ne yana murna za a saya gaba daya sai a dau 50,000 a bashi to kullun haka Allah yake mana ta kwatanta irin wannan taimakon da aka yi wancan mutumin to haka Allah ke taimakon mu tisa ibadan da muke mishi kanmu muke taimakawa ba shi muke taimakawa ba kuma ba karuwa ke da ibadan ba dan mun ainihin bauta mishi shine ma'anan idan ma mutum bai yi abin da Allah ya ce ba wa man yatawalla duk wanda ya kaunaci waɗanda Allah hana a kaunace su fa inna Allaha to lalle ku sani Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyyun hamidun Allah mawadaci ya wadata da kowa bai bukatan kowa hamidun kuma Allah shine abin yabo wanda za a gode masa saboda tarin falalan shi za a gode masa saboda yanda yake bada bonus ayi abu kadan ya bada lada mai yawa kamar da annabi faɗa cikin hadisi ingantacce yace duk wanda yayi niyan aiki na lada sai bai samu yayi ba to Allah zai bashi lada idan kuma ya aikata aikin Allah sai bashi lada guda 10 sai kuma aminka sau 700 hace ila adafin kasira da kuma wani ninki mai yawa gurgurdan niyyar ka gurgurdan ladan da za a baka in kuma kai niyyar sabon Allah sai ka fasa ba kai ba saboda tsoron Allah to Allah zai baka lada idan kuma ka aikata sabon sai baka zunubi guda daya to kun ga duk ire-iren waɗannan falala ne da Allah yake mana kai abu kadan ya baka mai yawa kai nafila raka'a biyu ya baka lada da yawa kai sallah raka'a uku ko raka'a hudu ya baka lada mai yawa fiye da abin da ka aikata bayan kuma idan Allah ya ga dama sai ya ce ma ba zai biya sallan da muke ba da azumin da muke duk ya ce ba zai biya mu ba mu biya shi lafiyar da ya ba mu ya za a yi mu biya shi iskar da muke shaka a duniya wannan oxygen da ke kadawa nan muke biya bacci da yake sa mana muyi ya kuma tashe mu nawa muke biyan shi kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa ba abin da za ka yi ka biya Allah ko yace ganin da kake yi ka dinga biya in ba haka ba zai rufe ido jin da kake ka biya shi ko kulle ganin tafiyan da kake da kafan da ya baka ka biya Allah ya cire subsidy kun ga da an samu matsala yanzu a ce wannan iskar da ke kadawa fa da daga Abuja ake bada ita duk da mun mutu yanda ake loshedin na wutan nefa malam su sai Allah ce yau iskar za a ba yan bolari banda yan hero gara kaga an samu matsala ko yace za a ba yan bolari ta gabar bolari ta yamma sai gobe to kuma inda Allah zai rike wannan iskan da ke kadawa na mintuna duk duniya mutuwa za a yi saboda da ita muke rayuwa ka kalli mutumin da aka sa masa oxygen daga nan za ka gane muna cin banza in ka je asibiti ka ga mutum a ICU za ka ce Allah mun gode maka ashe a banza muke shan iskan nan to shi yasa dole mu gode wa Allah subhanahu wataala saboda ya mana ni'imomi da yawa wanda ba za mu iya biyan shi ba sai dai mu yi ta gode masa kullum muna neman gafarar shi akan laifukan da muke mishi karfe 11 tayi ko ne ya kamata mu tsaya abinda mu karanta ne dai Allah ya ba mu lada inna muka yi kuskure kuma Allah mana afwa ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya ubangiji muna tawassuli da wannan azumi da muke yi ya Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah muna da bukatu a wurinka Allah ka biya mana ya Allah komai girman bukatunmu Allah ba komai bane a wurinka Allah ka biya mana dan rahamanka ya ubangiji ka yaye mana dukkan damuwa da bakin ciki ya Allah ka yaye mana dukkan matsalolinmu ya Allah waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya duk waɗanda suke da marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafadin su ya ubangiji ka sanya albarka cikin rayuwarmu ka sanya albarka cikin iliminmu ka sanya albarka cikin gidajenmu ka sanya albarka cikin ƴaƴanmu ka sanya albarka cikin iyalanmu ka sanya albarka cikin kasuwanninmu da ma'aikatunmu da shugabanninmu da garurukanmu ya Allah muna roƙonka dan rahamanka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya fitintinu da ke faruwa a arewacin Najeriya na insecurity ga kidnapping ga kashe mutane ga zubar da jini ya Allah ka kawo mana agaji Allah ka kawo mana taimako duk waɗanda suke da hannu a wannan abun Allah ka san su Allah ka mana maganin su Allah ka lalata lamarin su Allah karka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم قضي حوائجنا عاجله واجله ومن اوصانا بالدعاء اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وانفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.